وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 28 ga watan 2 shekara ta 2019 a shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kan malamin da ramarsa a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba muna cikin kitabu Iyadatul Maridi littafin da yake bayani game da dubo mara lafiya za ku mu tashi ne a farkon babu jawazil buka'i 'alal mayyiti bi ghairi nadabin wala niyahati babin da zai bayani game da halaccin yin kuka a bisa mamaci ba tare da kididdige abubuwan kirkin da yawa mai kukan ba ko kuma ihu da tumuwa a ƙasa da yaga tufafi da kuma marun kunci duk wannan shari'a musulunci ta hana su amma kukan da babu ihu a ciki ba ƙara ba maganganu da basu dace ba wannan kuka shari'a ta bada dama mutun yayi shi daidai gurgudu wanda bai wuce iyaka ba a wancan sati da ya gabata ɗan uwan mun fara karanta wannan muqaddima amma insha Allah ta'ala za mu mimita ta domin karatun ya tafi gaba daya malai ce amman niyahatu fa haramun amma kukan mutuwa wannan ku haramun ne a cikin addinin musulunci irin kukan da yake dauke da daga sauti da ihu da ƙara wani lokacin da faduwa a ƙasa wani lokacin da yaga riga wani lokacin da marun kunci ko abubuwan da suke da alaka ko kuma irin waɗannan dukkanin su haramun ne a cikin shari'ar musulunci malam yace wa sayati fiha babun fi kitabin nahyi insha Allah ta'ala babi su kutum da guda zai zo akan wannan mas'ala a cikin babun nahyi wanda malam zai kulla shi ne a can ƙarshen littafin kitabun umurul manhi an littafin da zai bayani game da abubuwan da aka hana a shari'ance yadda kuka ga a farko ya kulla babu ya sa masa kitabul ma'murat littafin abubuwan da shari'a ta umarni da su to kuma ƙarshe sai zai kulla babu ya sa masa littafin abubuwan da shari'a ta hani da su to a wancan babi ne a ƙarshe malam zai yi babi su kutun da guda ya mana bayani game da haramci na kukan mutuwa da shari'a ta hana malai cewa ammal buka'u amma kuka yayin mutuwa faja'at ahadithu kathiratun bin nahyi anhu ko shakka babu hadisai masu yawa sun zo da suke bayani game da hani a kansa wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi daga cikin hadisan suna bayani game da shi mamaci ana masa azaba ne sakamakon kuka da wani bangare daga cikin iyalansa suke masa wa hiya mutaawwalatun wa mahmulatun alaman awsa bihi malai ce amma hadisan da suke bayani akan za a yi wa mutum azaba da kukan da ƴan uwansa ko danginsa rayayyu suke masa a duniya malamai sun yi kokarin fassara su sun yi kokarin daukar ma'anar su akan idan mutum ne yayi wasici akan ayi masa kuka kada ku manta a wancan lokaci muka ce a lokacin jahiliya a baya can kafin zuwa addinin musulunci kukan mutuwa abu ne da ake yin tabajjuji da shi ake yin takama da shi gwargwadon kukan da aka yi maka gwargwadon matsayinka gwargwadon yadda kai mutu ba ayi maka kuka ba to gwargwadon yadda ake gane cewa kai ba kowa bane a cikin mutane shi yasa ɗaya daga cikin mutanen jahiliya yake wa matarsa wasici yake ban mata wasici kamar kai ne kai ba wasici cewa idan na rasu ayman abakazana alkhairi ayman abakazana alkhairi shi kuma da ya tashi mutuwa sai yake baro mata wasu wasici yace mata idza mitu fa bikini bima huwa bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba ya umma ma abadi yake ce mata idan na rasu ki mun kuka irin wanda ya dace da ni kukan ma bima ana ahluhu irin wanda ya dace da ni mai irin girma na da matsayi na to a masa irin kukan sa kada ki sake kukan da na dace a min ki daga murya ki ihu ki mun dan kadan baki mun adalci shine wasicin da yake matarsa sannan ya ce mata wa shuqqi alayyal jayba ki yayya ga tufafinki ki yayya ga rigarki a gare ni dan mutuwa ta dan bakin cikin mutuwa ta ya umma ma abadin ya ke babar ma abad wannan wata wasiya ce ta musamman da yake matarsa to abu ne da yake sananne su a wajen su idan mutun zai rasu wasici yake bari akan ai masa kuka da yawa domin nuna matsayinsa to hadisin da yake bayani akan idan mutun ya rasu ana yi masa azaba ne da kukan da rayayyu suka yi masa sai malami suka ce ba a saki abin magana haka ba babu kaidi ba abin da yake nufi shine idan mutun shine yayi wasici ai masa ko kuma fasar da na kawo mana wancan satin cewa idan ya san ana yi a garin su ko a gidan su ko a unguwar su amma kuma bai hana ba to shi ma zai shiga ciki ka san al'adar garin ku ce ko al'adar dangin ku ce ko al'adar gidan ku ce duk wanda ya mutu sai a masa irin wannan kukan da shari'a ta hana sai ka ki hana ba kai wasici ba to malamai suka ce idan ka rasu kai ma sai an maka ake maka irin wannan kukan sai an maka azaba tun kafin ka rasu sai ka ba wasici ka ce to duk wanda ya kuka babu ni babu shi na barranta da gare shi to ko da an maka insha Allah ta'ala ba za ka shiga cikin wannan azaba ba Allah ya sa mu dace mala yace wa nahyu inma huwa anil buka'i alladhi fihi nadabun amma hanin da ake nufi game da kuka shine kukan da yake dauke da annadabu shine irga abubuwa masu kyau da mamacin yake maka kai da kake kuka kai ya wani mai babu kaza wani ne mai kula da mu wani haka mutun yana kididdigo abubuwa nagari da shi mamacin yake shine annadabu aw niyaha ko kuma kukan da yake dauke da irin wancan abin da muka ambata na ihu da tumuwa ƙasa da sauransu waɗannan su ne abubuwan da aka hana mala yace wad dalilu ala jawabi libuka'i bighairi nadabin wala niyaha ahadithu kathiratun minha amma dalilan da suke bayani game da halaccin zaka iya yin kuka idan an maka mutuwa saboda nuna alhininka da damuwarka da bakin cikinka game da wanda ya mutu amma ba tare da kididdiga mahasin nashi ba ba kuma tare da faduwa ko daga murya ko wage murya ko yaga tufafi ba shari'a ba ta hana ka ba malai yace dalilai ne masu yawa wasu daga ciki gashi yanzu malai zai kama nasu insha Allah sai yace minha daga cikin dalilan ga wannan hadisi na farko an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga babban sahabi abdullahi dan umar yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن سيرة أن محمد سيرة أمن سن الله سأرت بتا أغريشي عاد سعد بن عبادة يا جيدوبا قيدة كتكين صحابي متانا مدينة جا غورور متانا مدينة شين سأرت أن عبادة أيين دباش دلافية ومعه عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن عبي وقاس وعبد الله بن مسعود a tare da shi akwai waɗannan manya-manyan sahabbai guda uku akwai Abdurrahman dan Auf ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albashir da aljannatin suna duniya sannan akwai Sa'ad dan Abi Waqqasin shi ma ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albashir da aljanna tun suna duniya sai mutum na uku shine Abdullahi dan Mas'ud ibnu Umm Abd Kinan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya tafi dubiyar tare da su wajen Sa'ad dan Ubada lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaje ya ga halin da Sa'ad dan Ubada yake ciki yana cikin wani hali na rashin lafiya ta yi tsanani fa baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zubar da hawaye tsira da aminci tsara tabbata a gare shi falamma ra'al qaum buka'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau lokacin da waɗannan sahabbai da suke tare da shi suka ga annabi ya fashe da kuka kowanne ɗaya daga cikin su shi ma kawai sai ya fashe da kuka saboda tausayin halin da suka samu Sa'ad dan Ubada yake ciki annabi ya zubar da hawaye shi sa kuka irin wannan kuka ya uwa rahama ne jin kai ne tausayawa ne ba wai abin burgewa bane a addinin musulunci ba wai abin burgewa bane da abin kafafa mutun ya rinka cewa ai shi baya kuka wallahi shi zuba bi ga abin da zai sa shi kuka ba dan uwa wannan ba magana ce ta garba ana yin kuka idan ta kama ya kuka idan kaga abin da zai taba maka zuciya idan kaga abin da zai baka tausayi to cikar imanin ka shine idan ka tajabar da hawaye ina fata an fahimta kaga duk taurin ranka duk karfin zuciyarka duk imanin ka ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya ga halin da sa'ad dan ubada yake ciki sai yayi me sai ya fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam saban da suke tare da shi su ma da suka ga halin da manzon Allah yake ciki su ma sai suka sa kuka faqala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu lokacin da yaga suna kuka ala tasma'una ba za ku saurara ba ku saurara ku ji abin da zan gaya muku sai yace musu innallaha la yu'adhibu bi dam'il 'ayni hakika Allah madaukakin sarki baya yin azaba da zubar hawaye wala bi huznil qalbi baya yin azaba saboda bakin ciki ko takaicin da zuciya ta shiga cikin sa walakin sai dai Allah madaukakin sarki yu'adhibu biha bihadha aw yarhamu sai dai Allah madaukakin sarki yana yin azaba ne da wannan ko kuma ya rahama da shi menene sai marayucin hadisin yace wa ashara ila lisanihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuni zuwa harshen sa ma'ana Allah subhanahu wataala baya wa rai azaba baya wa dan adam azaba akan abin da ya nazubar da hawaye don wani abin takaici da ya same shi don wani abin damuwa da ya same shi sannan baya yi wa rai azaba ko baya wa mutum azaba domin damuwar da zuciyarsa ta shiga ciki wani abu na bakin ciki ya same ka kuma kai bakin ciki sai a ce to Allah sai ya kama ka me yasa kai bakin ciki Allah madaukakin sarki baya haka sai dai abin da yake jawowa Allah madaukakin sarki ya kama mutum har ta kai ga yi masa azaba shine abin da harshen sa ya faɗa lokacin da zuciyarsa ta yi bakin ciki ko kuma lokacin da yake zubar da hawaye Allah ya sa an fahimta lokacin da kai damu ka shiga cikin halin bakin ciki to me bakin ka ya furta me harshen ka ya ci ka faɗi magana ta fusata ka faɗi magana ta fusatar da Allah madaukakin sarki ko ta rashin yarda da kaddara wannan bai dace ba na sha buga mana misali ni akwai lokacin da muka taba zuwa dubiya wani asibiti ɗaya daga cikin asibitin garin nan to a lokacin kuma wasu bayan Allah su kuma sun zo sai ya kasance dan uwansa da suka kawo ko mahaifinsu ne ko wani waye a cikin sirarsu to yadda suka fito irin wannan abin da muke faɗa a cikin littafin da irinsa suke ɗaya daga cikin su mace ce tana kalle tana faduwa tana tumuwa a ƙasa ta cire dan kwalinta a farfajiyar asibiti tana cewa Allah ya zaka yi min haka wannan ni ji ne tana tuhumar Allah Allah ya zai mata haka to kaga ba kukan ne abinda ba a so ba ba ƙara ce ba wai damuwa ce ba a bukata ba daman dole Allah madaukakin sarki yadda ya nace zuciyarka ya san idan abin bakin ciki ya same ta sai ta yi me sai ta damu yadda Allah subhanahu wataala ya halatta maka idanuwan nan ya halatta musu wani ruwa na musamman a cikin su da suke zubar da shi lokacin da wani abin bakin ciki ya same su wani lokaci kuma abin farin ciki ana yin kuka don abin farin ciki kamar yadda ake yin kuka kuma don me don abin bakin ciki to Allah madaukakin sarki ya san da wannan amma lokacin da ka damu din lokacin da kake kuka me ka faɗa shine abin da ake lura da shi saboda haka ƴan uwa Allah madaukakin sarki ba zai kama ka dan kai kuka nan an maka mutuwa ba mahaifinka ya rasu danka ya rasu mijinki ya rasu matarka ta rasu wannan akwai damuwa a ciki dai ne daga cikin na kusa da zuciyarka na kusa da kai sosai wanda kake kauna kake so Allah ya dauke shi to Allah subhanahu wataala da kansa ya san zaka damu to babu lafi dan ka zubar da hawaye wani lokaci ma hada dan shi shika kuka haka babu lafi amma kuma ya kai ga wage baki ana wayyo Allah na shiga uku na lalace to wannan harama ne a cikin addinin musulunci na kama na hadisin da manzon Allah yake gaya mana sira da aminci tsara tabbata a gare shi yace anna'i hatta idza lam tatub me kukan kera me kukan mutuwa ranar tashin kiyama idan bata tuba ba za a yi mata mayafi ne na wutar jahannama a lokacin a sa mata haka ma idan namiji ne yake shi ma za a yi masa mayafi na wutar jahannama a sa masa Allah ya kiyaye wannan hadisi hadisi ne da yake ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim su suka fitar da shi. Hadisi na gaba, wa an Usama bin Zaid radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rufiya ilayhi ibn ibnatihi wa huwa fil maut. Wannan hadisi an karbo shi daga Usama dan Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ɗaya daga cikin matasa da manzon Allah yake matukar kaunar su, ba yake kaunar sa kawai ba, yake matukar kaunar su, manzon Allah yana son sa sallallahu alaihi wa sallam, saboda san da yake wa mahaifinsa ne Zaid shi ma ya shafe shi. Ai kowa san Zaid ko da Zaid asali bawa ne na nana Khadija, sai ta dauki kyautarsa sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ya enta shi mai da shi da har ma yake jingina sunansa da sunansa, yace Zaidu daga yanzu ya zama dana, ake ce masa Zaidu bin Muhammad. Yayi abin da ake ce masa attabanni, ma'ana abin da ya mai da shi dan sa. Sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya hana tabanni, sannan aka daina ce masa Zaidu bin Muhammad. To ya yi fada sunansa Usama. Soyayya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake wa Zaidu, shi ma take na'am yake wa Zaidu, sai ta shafi dan sa Usama. Manzon Allah yana son sa, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To shi rawaito wannan hadisi yadda Allah ya tsara tabbata a gare shi da mahaifinsa. Yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, rufiya ilaihi, an daga masa ibnu ibnatihi, dan yarsa mace. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai yarsa mace mai suna Zainab. Mai suna Zainab, to danta ne ba shi da lafiya, sai ta aika wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da Allah ga halin da yaron yake ciki. Sai annabi ya ce ku ce mata, inda mata ta karanta cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Bayan an ji an ga mata, sai ta kara aikowa ta ce lallai tana bukata manzon Allah ya zo ta ga halin da yaron yake ciki. To shine sai manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi, akwai wasu daga cikin sahabbai suka tafi. To da manzon Allah ya je gidan, shine sai aka dauko masa yaron, aka miƙo masa, shine rufiya ilai, aka dago masa shi aka miƙo masa. Yace wa huwa fil maut, a lokacin yaron yana cikin yanayin mutuwa, ransa yana neman fita daga cikin sa, yana dab da barin duniya. Fafadat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kawai sai aka ga idanuwar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zubar da hawaye saboda tausayin wannan yaron. Fa qala lahu sa'adu, sai Sa'ad dan Abi Waqqas yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ma hadha ya rasulullah, wannan ko me yake nan ya manzon Allah? Ya rasulullah, ba kai ne ka namu kuka mutuwa ba, kuma gashi kana yi, ma'ana kamar abin da yake cewa kenan. Qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hadhihi rahmatun, wannan abin da ka ga nayi na zubar da hawaye ba shine irin kukan da aka hana ba, wannan jin kai ne da rahama. Ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi, da Allah madaukakin sarki ya sanya ta a cikin zuciyar bayinsa. Wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama, ai kadai Allah madaukakin sarki yana jin kan bayinsa ne masu jin kai. Dukkanin bawan da baya jin kan wani, Allah madaukakin sarki ba zai ji kansa ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa arrahimuna yarhamuhum arrahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, masu jin kai sune arrahimuna, masu jin kai na mutane yarhamuhum arrahman, su kuma Allah mai rahama shine zai ji kansu. Sai Allah ya ce, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace irhamu man fil ardi, ku ji kan wanda yake kasa da ku, wanda ka fi shi karfi, wanda ka fi shi dukiya, wanda ka fi shi shekaru, wanda ka fi shi lafiya, wanda ka fi shi duk wani abin da zaka iya cutar da shi, to ka ji kansa, kai masa rahama, kai ma akwai mai gamammiyar rahama sai ya ji kanka, shine Allah madaukakin sarki. Dukkanin ku wanda baya jin kan na kasa da shi, to shi ma Allah madaukakin sarki bai ji kansa ba, wannan ita ce kaida. Shi sa addinin musulunci ya koyar da mu jin kai ba ma ga mutum ba, hatta dabba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ku duba yadda yace idan aka tashi yanka abin yanka,
za a yanka rago ko kaza ko sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kada a je a samu tauka da kushashiya a zo a yi ta gigarawa a wahalar da abin yankar kai maka wahalar da kanka annabi ce kada kai wannan yace idan zaka yanka abin yanka ka wasa wukanka tai kaifi ta yadda da kasa zai yanke abin da ake bukata ya yanke wannan dabbar ta mutu ya huta wannan menene jin kai ne annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi zai tarar da wasu yara suna koyan harbi sun samu tsuntsu dan tsuntsu ne sun sashi sun dora sun daure shi sun aje shi a gefe sun koma gefe ana seta shi ana harbin su ana koyan harbi da shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yazo ya musu fada yace kada ku mai da shi abin da za ku koyi harbi a kansa rai ne da shi shi ma kaman idan yanka shi za ku yi kuci ku yanka kuci amma ku mai da shi gefe kuna harbin sa ku dan koyan harbi wannan haramun ne bai kamata ba ina fata an fahimta dabba fa kenan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi saboda ya koyar da mu yadda ake jin tausayi ya ba mu labarin wata mata a cikin banu isra'ila da ta kama wata mage ta daure ta ta hana ta abinci bata kuma bata ta je ta yi yawo ta samu abin da ya kamata ta ci ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce ta shiga wuta saboda wannan saboda bata jikanta ba karuwa da take ci da kanta ta yi wa kanta komai da kudin karuwanci ta rayu akan saban Allah amma jin kan dabba ta yi kawai Allah madaukakin sarki ba ta aljanna kare ta gani yana lallagi yana lasar ƙasa saboda kishin ruwa ya rasa yadda zai a bakin rijiya ga irin ruwan da aka zuba na danshin sa haka ya rinka sa baki yana lasa ta tausaya masa a cikin zuciyarsa a cikin zuciyarta ta cire huffunta takalminta ta tattaka ta shiga cikin rijiya ta ebo masa ruwa ta zo ta bashi shi wannan abin da ta yan uwa shi Allah ya duba ya ba ta aljanna ina karuwancin ta ina iya sheginta da Allah ya kawo da kai gabanin sa ya yafe mata ina fata an fahimta to shi sa wannan lokacin zaka ga ba wai sallar da kake yi ko kiyamar lailin ka ko kaza din ka Allah zai kalla a'a wata dabi'ar ka mai kyau jin kan da kai wani Allah zai kalla kaga wani yaro ne yana waccan karuwa kare ta ba abinci Allah ya bata aljanna ya kuma kai da ka ba mutum abinci wani yaro ne gashi nan ka ganshi a wahalci ya rasa yadda zai babu abinci ka kirawo shi in akwai abinci a gida ka je ka ebo masa abinci mai rai da lafiya ya ci da nama da komai kamar yadda yaran gida suke ci kai wannan dan Allah ka gani wallahi sai ga duk aikin da kake Allah bai karba ba wannan zai karba kuma shi yasa dukkanin mutumin da yake so ya Allah madaukakin sarki ya ji kansa to kai ma ya kasance kana da jin kai amma mutukar baka tausaya na kasa da kai wallahi kuma Allah bai tausaya maka ba Allah ba mu ikon tausaya ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wasu dan abiwa ya ga wa Abdulrahman dan Auf cewa wannan rahama ce da Allah madaukakin sarki na'am sa'ad rahama ce da Allah madaukakin sarki sanya ta a cikin zukatan bayinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inna ma yarhamu min ibadihi ar-ruhama wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an anas ibn radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakhala ala ibnihi ibrahim wa huwa yajudu bi nafsihi wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi Anas ya ce hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da khala ala ibnihi ibrahim ya shiga wajen dan sa ibrahim almu'azzam dai ne daga cikin ayyan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda nawa guda bakwai wa huwa yajudu bi nafsihi a lokacin ibrahim almu'azzam yana ji da kansa rashin lafiya ta yi tsanani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga a lokacin baya gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gidan renansa inda ake shayar da shi kusan al'adar larabawa ai duk lokacin da aka haifi yaro kai tsaye ba iyayensa suke shayar da shi ba sai an kai shi ina wajen masu shayarwa sun shayar da shi to shi ma yana wajen wanda suke shayar da shi a nan rashin lafiyar ta kan masa dududu a lokacin watansa 16 shekara ɗaya da ɗan wani abu wanda abin mamaki a cikin ƴaƴan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maza babu wanda ya rayu shekaru masu yawa maka mashi babu wanda ya rayu a lokaci mai yawa maka mashi dukkan ƴaƴan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maza da an haife su ba da ɗewa suke barin duniya matan ne su kuma gaba ɗayan su kowace ta rayu har ta yi aure Zainab ta auri Abul As ibn Rabi' Ruqayya da Umm Kulthum su bi sun auri Uthman ibn Affan sannan sai Fatima ita kuma ta auri Sayyidina Ali da Allah ta tabbata a gare shi haka ne ko to sannan sai mazan akwai Abdullahi akwai Ibrahim akwai wa akwai Al-Qasim wanda ake masa alkunya da shi Abul Qasim to waɗannan su su uku su ne maza to dukkanin su su uku nan gaba daya babu wanda ya rayu ya kai ya wuce wata 16 sai shi wannan Ibrahim Al-Mu'azzam dukkanin su kuma kamar yadda ku sani mahaifiyarsa daya banda shi shi ya fito ne daga wajen Maratul Qibtiyya wanda sarkin Misra Muqawqis shi ne ya ba da ita kyauta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin kuyanga manzon Allah ya sadaka da ita ta haifar masa wannan ɗa Ibrahim annabi yana jin sai ya fito wajen sabai a lokacin yana murna yace musu amman haihuwa kuma na samu ɗa na sa masa sunan mahaifina Ibrahim ya nufi annabi Ibrahim alaihi salam ke malamai suka ce akwai hikima kwarai da gaske wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya dauki ya'yan 60 suna kanana daga cikin hikimar shine idan yaran suka idan suka taso suka girma to wasu daga cikin mutane za su iya fitunuwa da su yanzu misali ku kalli sayyidina Ali radiyallahu anhu ba fadan annabi bane sallallahu alaihi wasallam a matsayin kanin sa yake sarkin sa amma akwai mutanen da sun bada sayyidina Ali Allah ba haka bane to ya kuma a ce wannan dan manzon Allah ne jinin sa ne jinin jikin sa ya girma ya kuke gani shi sa malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki gaba ɗayan sa ya dauke su domin hikimar da shi ya santa hatta matan su ma dukkanin su sun mutu ne akan idan sa ɗaya ce sai da manzon Allah ya rasa nan ta bi shi sallallahu alaihi wasallam ita ce na Fatima ita ma tsakanin sa da shi bai kai shekara ba wata 6 ne ko wani abu yana rasuwa ta bi bayan sa shikenan Allah madaukakin sarki ya bashi amma ya dauke ina fata an fahimta saboda wata hikima boyayya da Allah subhanahu wataala ya ajiye kansa wanda shi ya bawa kansa ne a gare ta to wannan dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Ibrahim al-Mu'azzam yana ji da kansa lokacin da annabi ya shiga gidan faja'alat ayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadrifani sai idanu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fara kawarin yadda hawaye suka fara zuba daga jiki fa qala lahu abdurrahman ibn auf sababban sabi abdurrahman dan auf yace masa wa anta mun karanta wannan hadisi ko ba shi bane ko ba shi bane na son makaranta ko hadi ramatu makaranta na'am shi makaranta mun karanta na Usama ko na'am wa anta ya rasulullah kai ma ya manzon Allah kana kukan mutuwa irin wannan fa qala ibn aufin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya kadan auf innaha rahmatu wannan kukan da ka ga nayi rahama ce jin kai ne ba shine kukan da shari'a ta hana ba kukan da shari'a ta hana shine kukan da mutun zai rinka yana dukan jikinsa yana yaga tufafi yana ambatan wasu abubuwa thumma atba'aha bi ukhra lokacin da annabi ya ga Abdurrahman dan auf wannan sai ya ƙara biyu hawayen da ya zubar da wasu hawayen sai wasu hawayen suka ƙara zubowa sallallahu alaihi wasallam fa qala yace innal aina tadma'u haqiqa idanuwa tana zubar da hawaye wal qalba yahzanu zuciya tana damuwa da bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma babu abinda zamu fada da bakin mu sai abinda zai yardar da ubangijin mu wa inna li firaqika ya ibrahim lamahzunun haqiqa muna cikin bakin ciki da damuwa game da rabuwa da kai ya ibrahim shine abinda annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi rawahu muslim ba'dahu imam muslim ya fitar da wani sashi daga cikin hadisin ba gaba daya ba wal ahadithu fil babi kathiratun fi sahihi aya mashhura wallahu a'lam mallai ce wadannan hadisi da suke bayani game da wannan hadisi ne masu yawa wanda sun zo a cikin sahih al-bukhari kuma hadisi ne da suke shahararru Allah madaukakin sarki shi ya fi sani yan uwa idan mun kalli hadisin da makaranta da kyau zama ga dukkanin su hadisi ne da suke bayani akan abu guda daya na farko dai shine halaccin yin kuka irin kukan da shari'a ta bada dama a yi shine kukan kawai da ya kunshi zubar da hawaye da kuma nuna damuwa akan abin da mutum ya rasa na wanda ya rasa din idan da mutum zai yi shiru ki yin kukan babu laifi shine abin da yafi amma kuma idan kai kukan ba kai laifi ba insha Allah ta'ala babu laifi daga cikin hadisin da makaranta na karshe malamai suka ce zama fahimci ashe idan mutum yayi wani abu wanda ake gani ya saba wa shari'a ko ya ci karo da shari'a duk girman sa duk malantarsa duk yadda ya kai da imani da aiki na garma za ya kamata a tambaye shi me yasa ya abu kaza shi kuma abin da ya kamata a lokacin sai ya kwantar da kansa ya mutane bayani domin ya fitar da su daga cikin shakka ana maka fahimci wannan lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kuka ɗaya daga cikin sabansa Abdurrahman dan Uffa yace wa anta ya rasulullah kai ma ya manzon Allah kana kukan mutuwa bayan ka hana mafhum abin da bai mutaki nan bayan ka hana kunga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai bai kyare shi ba ko dan me zaka yi magana ba ni ne manzon Allah ba addinin ma wai ka maka shi bai ga masa haka ba sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa me bayani daidai gurgurda da zai fahimta ya kai Abdurrahman dan Auf wannan kukan da kaga nayi rahama ce jin kai ne ba shine kukan da aka hana ba Allah madaukakin sarki baya azabtar da zuciya da abubuwa guda biyu azabtar da ita da dauke wanda ya kamata ta bakin ciki kuma ana ta bakin ciki ba za ta yi ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa bayani gurgurdan fahimtar sa saboda haka idan mutun yayi abin da ake gani akwai saba shari'a a ciki za a tambaye shi duk girman sa duk matsayin sa kuma duk malantar sa Allah subhanahu wataala ya samu dace babul kaffi amma yara ko yura fil mayyit min makruhi babin da zai yi bayani game da kamewa game da abin da aka gani fil mayyit a game da mamaci min makruhin na abinki abin nufi shine lokacin da ake wa mamaci wanka duk abin da mutum zai gani wanda yake wankan abinda yana sa zai iya gani a jikin mamacin to abinda ake so a matsayin ka na musulmi shine sai ka boye kada ka ba kowa labari me yasa saboda ka sani kai ma wannan mutuwa tana nan za ta riske ka idan ka ba wani labarin abinda ka gani a jikin wani kai kuma ba san abinda za a gani a jikin ka ba sannan abu na biyu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya sitirce mumini a nan duniya shi kuma Allah madaukakin sarki zai sitirce shi a ina a lahira to abinda ake bukata kenan saboda haka duk abinda ka gani yana fito a jikin mutum ko ya bayyana a fuskar sa ko abinda ya kama da haka to ka boye kai shiru inna neman gafara ne ka nema masa gafara shikenan amma ka fito kana bada labari kaga abinda na gani a jikin wani kuwa ba daidai bane ai lokacin da nake masa wanka naga abu kaza da abu kaza kai wani an yi cika da imani kuwa ba daidai bane abinda ake so sai ka ja bakin ka kai shiru kai masa addu'a Allah ya samu dace an abi rafi'in أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر ورق أبي رافع سونا سشيني أسلم مولاني نمن زن الله تيراد أمن تيسار تبتا أغريش أنت مولا شيني برر رمباوة يتي حقيقة من زن الله تيراد أمن تيسار تبتا أغريش يتي من غسل ميتا وند يوانكي ممتي فكتم عليه sai ya boye abin da ya gani a gare shi ghafarallahu lahu 40 marra manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wa shi wanda ya ga wannan abin ya boye har sau 40 Allah zai gafarta masa sau 1 sau 2 sau 3 lokaci guda har sau 40 kaga wannan wace irin falala ce aikin da zaka yi ka samu wannan a wannan gafara ta Allah madaukakin sarki sau 40 ba karamin aiki bane mu yanzu dukkan mu gafara sau ɗaya muke nema mu samu kowa abin da yake nema gafara ma sau ɗaya ka same ta Allah ya ce ya gafarta maka baka tsira ba baka rabota ba ka rabota to amma gafara Allah madaukakin sarki zai baka ita sau 40 saboda me saboda girman boye sirrin mumini akan abin da zaka gani to shi yasa dukkan wanda zai tsinci kansa a wajen yoma mace wanka wajibi ne ya sanya bakin sa sakata dan mutumin ma da aka san mai surutu ne da yawa bakin sa baya shiru gunsu fesar ne to bai kamata a rika barin sa irin wannan guraren ba Allah ya san fahimta shi sai ya kamata ƴan uwa musamman wanda suke da ruwa da tsaki wajen yin ciwon ka ya kamata a ce an yi wani tsari wani lokaci sai kaga wallahi wajen yi wa ciwon ka sai ka ce wajen da ake accident ne ka san wajen da ake accident ne idan ka zo sai ga mutane an zage wanda aka zane a kansa to haka zaga an zo an zage mutum ga mai yau kan yanayi amma kuma ga 'yan kalonin sun ba mutum goma musamman idan wanda ake wankan mace ce mata sun fi irin wannan abu zaga an zo an zagi ana ta kallo to wannan ba daidai bane dole ne a samu yanayin da za a kare wa mutum mutuncin sa a kare wa mutum alfarmar sa lokacin da yake da rayuwa yana da alfarma to bayan ya mutu ma a tabbatar masa da alfarmar sa abin da ya kamata shine wanda zai wanka ko wacce za ta yi wanka ta zauna a cikin ɗakin da za ta yi mamaci wanka da shi da wanda zai juya masa mamacin mutum ɗaya ko mutum biyu sun isa sannan sai a samu wani mutum ko wata mace masifaffiya ko wani masifaffi sai tsaya a bakin ƙofa sai a rufe ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske wanda ba zai ji nauyin kowa ba kowa ne da yadda suke da mamacin kada ya bar shi ya shigo ƙwarai da gaske wallahi abin da ya kamata kenan kada a bar shi ya shigo kowaye duk wanda ya shiga mallai naka ji ai zan ji mai kallon ƙarshe ne to bar a gama haɗa shi kuma sai ayi mutum abu cikin lima yanzu kaga abinda mutum uku za su gani su ɓoye da wahala mutum goma su gani idan wani ya ɓoye wallahi wani sai ya bayyana ba haka bane to abinda ya kamata bari kaiken amma saboda Allah wani lokacin ma za ga tsaka gida ake mutum mamaci wanka wannan bai dace ba a tsaka gida za ga an zo an shimfiɗe mutum ana masa wanka alfarman mutum musulmi tana nan koda ya mutu tana nan koda ya mutu tana nan bai kamata a keta masa alfarma ba al'aurarsa kai ba da za ka yi masa wanka ba a yadda a ce ka zo ka ga al'aurarsa ba ba a yadda ba to bari kuma wasu a zo a yaye mutum haka shi sa koda wankan da aka ce a yi mamaci za ku ga mahaifi ake shimfiɗawa a kansa shi kansa mai wankan sai dai ya rinƙa zar hannun sai na wanki masa ba wai yaye shi za a yi gaba ɗaya ba Allah ya sa mu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin wannan hadisi ingantacce wanda Imam al-Hakim ne ya fitar da shi a kan sharaɗin Imam Muslim Imam al-Zahabi ya dace da shi Imam al-Albani ma ya tabbatar da shi a cikin Ahkamul Jana'is saboda haka hadisi ne ingantacce dukkanin mutumin da ya yi wa mace wanka ya ɓoye abin da ya gani na sirri Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sau 40 ɓoye abin da ka gani na sirri iri biyu ne akwai abin da zaka iya gani a yanayin fuskar mutum ko yanayin jikinsa akwai kuma abin da zai iya fita daga cikin jikinsa yanzu misali mutum zai mutu wani lokaci Allah ya kiyaye sai fuskarsa ta juye ta baki kiran kamar gawayi mutum fari ne da haskensa amma wallahi saboda bala'i da musiba sai ga fuskarsa ta juye ta baki kiran subhanallah kamar gawayi to kaga wannan ai ba karamin abu bane to bai dace ka fito kana fada irin wannan ba akwai kuma wanda zaka ga wasu abubuwa suna fita daga jikinsa saboda idan mutum ya rasu galibi dukkanin gaban jikinsa sun yi sanyi a lokaci bayan gida zai rinka fita ta ko'ina a jikinsa ta ko'ina bayan gida zai fita a jikinsa to irin wannan a matsayinka na mutum musulmi sai kokari ka gyara masa abinda duk zaka iya gyarawa ka killace shi a je a lullube shi da linkafa nasa a je a dauke shi a kai shi kada ka ba kowa labari saboda haka ko duk ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata na abinda yake iya bayyana daga cikin jikin mu'mini to wajibi ne akan ka da kai killace shi ko dan ma ka samu wani ladan dan uwa Allah ya datar da mu babu salati ala almayyiti wa tashyi'ihi wa huduri dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz babin da zai bayani game da sallah akan mamaci wa tashyi'ihi da kuma raka mamacin aka ce at-tashyi' shine ka bi shi daga inda aka masa sallah zuwa inda za a je a binne shi wa huduri dafnihi da halattar inda za a binne shi din a binne shi da kai kana nan wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz da kuma babin zai mana bayani game da makruhi ne mata su bi janaza makruhi ne a dauki janaza a dauki gawa za a je a kaita ya kasance a ga mata a cikin tawagar wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci shine abin da zamu ji إن شاء الله تعالى وقد سبق فضل التشييع ما ليتي أي يا رجاء جبات أتينا دي سند مك كاو أبايا أسوأ أتكلم وسباب بكا فللر دعك سامو إذا متن يراك ما بتي أن أبي هريرة رضي الله عنه أديس نفرق أن كرموش نيرك سابي أبو هريرة يرد الله أرتب تأجريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله إرادة أمنسن الله أرتب تأجريش يتي man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha wanda ya halicci gawa ya halicci janaza har akai mata sallah da shi falahu qiratun yana da qiradi guda daya wa man shahidaha, wanda ku ya halicci gawa inda aka yi mata sallah, hatta tudfana, aka dauke ta da shi, aka je aka binne shi, aka binne ta da shi, falahu qiratani, annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yana da qiradi guda biyu, ga wancan ga wannan, idan ka hada sun zama nawa kenan, biyu. Kila sai aka tambaye annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi, aka ce wamal qiratani, me ake nufi da qiradi guda biyu ya manzon Allah? Kala sai annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace mithl jabalainil azimaini, shi qiradi kowane ɗaya daga cikin su kwatankwacin wani katotan dutse ne, haka ce dutse, babban dutse mai suna dutse, kamar da ruwaya gabata nuna mana kowane dutse ɗaya mafi kankantarsa, kowane qiradi ɗaya mafi kankantarsa shine kamar dutsen Uhud. An fahimta? Shi qiradin da Allah zai baka guda biyu, idan aka yi maka, idan aka gawa sallah da kai, aka je aka binne ta da kai, to Allah zai baka qiradi guda biyu. Sai annabi ya ce qiradi guda ɗaya kowanne ɗaya daga cikin su mafi kankantarsa shine a cikin ruwaya Muslim, yace kamar dutsen Uhud. Dutsen Uhud kuma girman sa yadda ake faɗa ya kai kilomita guda biyar, haka tafiyarsa a fadin sa, dutse ne ba kaɗan ba, shimfiɗaɗɗen dutse, katotan dutse, ladan da za a baka ya kai haka. Allah ya sa mu dace. Wa anhu, wannan hadisin shi ma an karɓo shi daga Abu Huraira, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace man ittaba'a janazata muslimin, wanda ya bi jinazar wani musulmi, gawar wani musulmi don abin ne ta imanan, yana mai imani da Allah wahtisaban, yana kuma mai neman ladan Allah madaukakin sarki, bai bi wannan gawar ba don mujamala, don iyalan mamacin su gani su ce wane ya raka mamacinmu, don mutanen unguwa su gan shi su ce wane yana bin gawa, don kaza don kaza, duk babu ɗaya daga ciki, yayi ne kawai saboda me? Bin gawa da yi mata sallah da binne ta, addinin musulunci ne, addini kuma ya ce ya raka ta, saboda aka je yayi. Ɗan uwa, ina fata an fahimta. To kun ga ɗaya daga cikin shar'in da ya kamata mu kiyaye kenan, duk mutumin da yake bin gawa dan a ganshi a ce yana ɗaya daga cikin mutanen da suke raka gawa, duk gawar da aka mutu a gona da wani ake yi, wallahi idan dan shi kai dan haka kai, to wannan faɗar da mutane suka shine ladanka, amma wallahi baka da komai a wajen Allah, baka da komai, iya abinda mutane suka faɗa na kana raka gawa shikenan abinda ka samu. Amma lada fa wancan dutsen Uhud da aka ce aka samu kamar sa shikenan kuma. Allah ya kyauta. Wa kana ma'ahu, sannan ya kasance da gawar, hatta yusalla alaiha, har aka yi mata sallah, wa yafrugha min dafniha, aka kuma je aka binne ta duk da shi yana nan, fa innahu yarju min al-ajr bi qiratayn, zai dawo da lada masu girma qiradi guda biyu, kullu qiratin mithlu uhudin, kowanne qiradi guda ɗaya girman sa kamar dutsen Uhud ne, wa man salla alaiha, amma mutumin da yaje yayi wa gawa sallah aka yi mata sallah da shi, thumma raja'a, sannan sai kuma ya koma bai je ya kai ta an binne ta da shi ba, qabla an yudfana, kafin a binne ta, fa innahu yarji'u bi qiratin, to shi wannan zai samu qiradi ne guda nawa? Guda ɗaya kawai. Wannan hadisi rahul bukhari, imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin gatacin littafin sa. To wannan hadisi guda biyan uwa, idan muka kalle su zaga suna mana bayani akan abu guda ɗaya, shine falalar da ke cikin me? Raka gawa da yi mata sallah. Idan mutum ya je aka yi wa gawa sallah da shi, dama kamar yadda muka sani, duk mutumin da ya mutu, to a lokacin haƙƙi ne akan musulmi duka a tare a masa sallah. Idan wasu suka taru suka yi masa sallah, to sun ɗauke wasu. Da mutum zai mutu a ƙi masa sallah gaba ɗaya a rabu da shi, to duk mutanen garin sun safa Allah, sai Allah ya kawo masa akan haka. Yi wa mamaci sallah fardu kifaya ne, dole ne a samu wasu daga ciki su tashi su yi masa. Haka nan ma a je a raka gawa a binne ta, shi ma fardu kifaya ne. Idan aka samu wasu daga cikin musulmi suka je suka haƙa rami suka binne shi kamar yadda shari'a ta tanadar, to shikenan wanda ba su je ba sun ɗauke. Kuma mu sani cewa ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi da yake kan ɗan uwansa musulmi, annabi ya kira shi da haƙƙi, shine idan ya mutu ka je ka binne shi. Idan ya mutu ka je ka binne shi, a je a binne shi da kai, haƙƙi ne akan ka. Yana da wannan haƙƙi akan ka na zaman tare na kasancewar sa musulmi dan uwanka. To idan an tashi kai gawa ƴan uwa, kamar yadda malami suke faɗa, ana tafiya ne a kai gawa wurata akan abin da ya shafi akan makara, kamar yadda yake ya tabbata tun a lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Malami suka ce wajen tafiyar ana so a rinka tafiya da sassarfa, shi ma hadisi ya tabbata. Ba daidai ba za a taba kai gawa a rinka tafiya a hankali a hankali. Haka wani sahabi ya ga wani daga cikin mutane an taba kai gawa an ɗauke ta akan makara, wani daga cikin mutane ya ce musu ku tafi a hankali, ku jata a hankali. Sabin ya sauri ya tsallako ya zo inda yake, ya daka mai tsawai sai kada na ƙara jin ka faɗi wannan magana, ya ce ku jata a yi mata sauri. Ya ce a lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mun ɗauko gawa haka muke yi. Saboda haka idan an ɗauki gawa za a tafi kai ta da sauri da sauri ake, ba gudu ba, ba kuma tafiya a hankali ba. Sannan kai da kake tafiya raka gawar, babu laifi ka tsaya a gabanta ko a bayanta ko a gefanta na hagu ko a gefanta na dama, musamman idan a ƙasa kake. Idan akan abin hawa kake kuwa babu laifi ka shige gaba. Wannan shine abin da ya tabbata a nasi. Sannan lokacin da ake tafiya kai gawa, babu wani zikiri da ya tabbata da ake karantawa. Ba a karanta Alƙur'ani, ba a karanta Al-Murda, ba a karanta Ishirina, duk wani abin da ake karantawa ba daidai bane. Allah ya sa an fahimta. Ya ake tafiya kai gawa, kawai tafiya ake haka kawai. Kowa ya shirya rinka tuna lahira. Ka rinka tuna lahira. Ka tuna cewa yadda aka ɗauko wannan, kai ma wata ran kai za a ɗauko akan wannan abin ɗaukowar. Kamar yadda wani yake cewa kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati adba ala alatin hadba'a mahmudu. Yace kowanne dan adam, kowanne da da mace ta haife shi, wa in talat salamatuhu, duk yadda nagartarsa da lafiyarsa ta yi tsayi, yawman ana nan wata rana, ala alatin hadba'a mahmudu, za a ganshi a dauko shi akan me, akan makara. Dan uwa ba haka bane? Haka kowa sai an dauko shi akan makara in ya mutu. To ka rinka tuna haka a cikin ranka. Abin da ya kamata kenan, aje inda ya kamata aje abin da mamacin. Amma abin da ake yi na tafiya ana zikiri ko ana abin da ya kamata ka, wannan bai tabbata ba. Sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, bata koyar da wannan. Haka za a tafi da sarsarfa da sauri sauri aje akai mamaci a dawo. To idan Allah madaukakin sarki ya datar da kai, ka samu wannan abubuwan guda biyu, kai sallah ka ji aka binne shi da kai, to ka samu kiradi guda biyu. Allah ya samu dace. حديثنا غبا وان ام عطيه رضي الله عنها قالت ان كربو ده ديه daga cikin malaman sahabbai mata ita ce ummu atiyah al-ansariya yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace nuhina an ittiba'il janais wa lam yu'zama alaina tace an hana mu bin janaza an hana mu raka gawa idan ta mutu tace sai dai wa lam yu'zama alaina ba a karfafa mana hanin ba sai malai fasara cewa ma'anahu wa lam yushaddad fil nahi ba a tsananta a cikin hanin da ake musu ba kama yushaddadu fil muharramat kamar yadda ake tsanantawa a cikin wasu abubuwa da suke na haram haka hadisin yazo to a ka'ida ɗin uwa shine duk lokacin da kaji wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an hana mu waye mai hanin kenan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma an umarce mu mun kasance Musa bai ana umartan mu waye manil amir waye mai umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kun ga nan da tace mun kasance mu mata ana hana mu game da raka gawa sai ta ce walam yu'zam alaina amma ba karfafa hanin akan mu ba to nan walam yu'zam alaina wasu daga cikin malamai sai suka ce wannan fahimtar ummu atiyah ce ita ce take fahimta kamar hanin ba a karfafa su akan ba a karfafa shi akan ta ba amma shi da abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbata shine an hana su bin janaza to shine sai wasu daga cikin malamai suka ce abinda yasa aka ce haramun ne mata su raka gawa bai dace ba ko kuma makaruhi ne idan muka dauki fahimta wasu daga cikin malamai shine abu na farko dai saboda mata Allah madaukakin sarki yayi zuciyarsu tana da rauni suna da ba za su iya jure irin abubuwan da maza suke iya jurewa ba misalin da zan ba mu shine galibi idan aka mutu a gidaje muna gani gaba daya lokacin da aka dauko gawar za a fito daga gidan me yake faruwa za ka ga mata sun fito suna kuka suna iyo ba haka bane to ya kuma idan aka je aka dauki gawa ne za a sa ta a kabari a sa mata tukwane abin ne a gaban su ya kuke gani ai sai su rudda makabarta gaba daya da me da ihu da kuka da sauransu saboda Allah madaukakin sarki ya sa suna da rauni abinda kai namiji zaka iya juriya su wallahi su iya juriya ba to sai shari'a ta ce saboda kada a maida makabarta wajen wani dandali na kuka da iwace iwace sai shari'a ta ce a mata su zauna a gida maza su je su kai sannan abu na biyu shine cakuduwar maza da mata wajen kaiwar zai iya haifar da me wata fitina abin da yasa aka ce a kai gawa saboda mutum ya rinka tana lahira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce aje a ziyarci makabarta domin ku rinka tana lahira to kuma sai ya kasance yanzu ana cakuduwa maza da mata to wannan kuma sai ya haifar da wata fitina abin da yasa aka ce ma aje makabarta gaba ɗaya sai a fitar da shi wani koda bai ne yazo ba in aka ce mai akwai mata sai yayi me sai ya tafi sai ya ga makabarta sai ya ga janaza tana cika da yawa akwai wanda akwai alladhina fi qulubihim marad ba haka bane za ga su za su je kai ba ruwan sa yanzu da kai gawa amma da an ce mata suna zuwa za su yi me za su zo to kaga wanda sai kasance an ya dauki wani abana daban wanda kuma zai haifar da wata fitina wanda ba ita ake bukata ba to wasu daga cikin malamai dai abin da suka faɗa kenan suka ce saboda wannan kallon wannan da shari'a ta yi sai aka ce mata su zauna a gida maza su je su kai gawa kada saraka su to wasu daga cikin malamai kamar Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana gani cewa ba wai raka gawa kadai aka hana mata ba hatta ziyarar makabartar maharamin kamar yadda ya kawo a cikin littafi da muke karantawa sharhin da ya wara da salihina yake cewa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la'anallahu za'iratul quburi la'anallahu za'iratul quburi Allah madaukakin sarki ya tsine wa mata masu ziyarta makabarta haka hadisi za'iratul qubur mata masu ziyarta makabarta har ma a cikin bayanin sai yake cewa shi yasa wani bayani mai mai nauyi yake cewa shi yasa ko da mace garin Makka ta je Madina to ba ta je ta ziyarci kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda idan ta je ta ziyarci kamar ta ziyarci makabarta ne ta aikata haram ina ba ta fahimta idan da a ce wannan hadisin abin da ya faɗa haka ne to da al'amarin haka yake idan ta je din ba ta ji ba to amma sai dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Akamul Janaiz ya kwaci ƴan uwa mata ya fitar da su yace an-nisa'u kar-rijali fi istihbab ziyaratil qubur an-nisa'u kar-rijali fi istihbab ziyaratil qubur mata yayin su ma kamar maza ne wajen mustahabbancin aje a ziyarci makabarta Malam Albani ya kawo hujjoji da dama daga cikin su na farko yace ai asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah yace da na kasance ina hana ku ziyarta makabarta saboda abin da ake yi na abubuwan da yake na bauta-bauta haka sai annabi ya ce gaba ɗaya ziyarta makabartan ba an hana da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fahimci yanzu sahabbansa sun fahimci abin yadda yake an daina waɗancan abubuwa yanzu an gama wayewa addini ya gama shiga jikinsu sai ya ce to yanzu na ba ku dama ku je ku ziyarci makabarta saboda ziyartar makabarta to zakirukum al-akhirah zai taimaka muku wajen tuna lahira to sai malami sai Albani ya ce kaga hamin farko da ake cewa na hana ku ziyartar makabarta wannan ya shafi maza da mata ne ko iya maza kawai duka ya shafa Allah ya sa an fahimta to daga baya da ya dawo ya ce yanzu na ba ku dama ku je ku ziyarta me kuma ya tsira mata daga ciki ina fata an fahimta akwai abin da ya cire mata babu yace kuma dalilin da yasa annabi ya ce aje a rika ziyarta makabarta shi ma ya shafi maza da mata ne zuciyar mutum za ta laushi mutum zai tana lahira su mata ba so zuciyarsu ta laushi ba so su tana lahira ana so sannan kuma sai biyo wannan hujja ta sa da hadisai ba wai kawai tunani ne kawai kawo ba sai kawo hadisai ya kawo hadisin da na Aisha wanda wata rana wani ɗaya daga cikin tabi'ai ya ganta ta dawo daga makabarta sai yake tambayar ta ya mahaifiyata daga ina kike ta ce ai na je ziyartar dan uwana ne Abdulrahman ibn Abubakar Siddiq da ya rasu na je ziyartar makabartar sa sai ai ba an hana ziyartar makabarta ba ta ce eh an hana amma kuma an bada umarni daga baya Nana Aisha ta je me ziyartar makabarta ta ziyarci wa dan uwanta wanda na Aisha tana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sahabbai maza da matan gaba daya, ba wai iya mata ba kawai, maza da mata, dan su kansu sahabban maza wani lokaci idan abu ya kace mai musu wajenta suke dawo. Abdullahi dan Umar idan yayi wa gawa sallah tafi sai yake baya zuwa abin da shi da ita. Wata rana sai aka ce masa, ai Abu Huraira na bada hadisi cewa wanda ya je ya raka gawa zai samu wani kiradin, kaga kiradi biyu kenan, shi bai san hadisin ba. Sai ya samu dan aiki sai ce, ai maza aje a tambayo na Aisha wannan abin da aka faɗa daga sai ne Annabi ya faɗa. Ya zo ne yana jira, yau kiɗin tsako ya haka Annabi yana wasa da su. Can sai dan aikin sai ya dawo ya ce, ai ta tabbatar da cewa wannan hadisin Annabi ya faɗe shi. Sai wani kwana tsako yana sai ya jifa da su ya ce, kash, ce wallahi laqad faratna qararita kafira, ce wallahi mun yi asarar kiradi da yawa. Kaga sabai maza ma suna kuma wajen wa na Aisha. Sai wani ka tana zuwa ziyartar makabarta. Hadisin Nabi da Albani ya kawo, wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garin da dare suna kwance, tace sai ta ga ya tashi ruwaidan ruwaidan hankali a cikin sanda, ya dauko rigarsa ya sa, ya dauko takalminsa ya sa, cikin sanda ya fita, ita kuma tana kallon sa ta gefen ido. Yana gama sai ta tashi ta sa mayafinta, ta sa abin da sai ta bishi. Kun san mata ita abin da ta dauka ko dakin ɗaya daga cikin kishiyoyinta zai ji bayan kuma kwananta. Tace sai na bishi, ta ga ya tafi ya tobe shiga ɗakin ɗaya daga cikin mata bayan ma fita a gidan gaba ɗaya. Ta dai bishi, manzon Allah tsira da aminci tsaya tabbata a gare shi, duba tsakar dare ne fa, amma ko tsoro ba ta ji dan ta gane da mijinta yake ciki. Ta bishi tace sai ta ga ya nufa makabarta, da ya je addu'a sai ya shiga, sai ta samu je ta laɓe, ta ga ya je addu'a ya addu'a sai ya fito, yana fitowa kawai sai ta fita da gudu sai ta fita. Annabi tsira da aminci tsaya tabbata a gare shi, dan ɗaga kafa, ita ma sai ta ɗaga kafa, ya ƙara ɗaga kafa, ita ma ta ƙara ɗaga kafa fiye da tasa. Da ta ga yana so ya cin mata sai ta danyi zurfi, ta danyi sassafaka ta yi gudu ta yi sauri, tana zuwa ta shiga ɗaki ta cire kayanta ta ɗauko bargo ta lalluɓa kamar bacci take. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dawowa, sai ya ji alamun, kun san mutumin da ya sauri zaka ji kirjinsa yana mai tabbas wannan ta fita. Annabi ya tashi ta ce, me yake faruwa ne? Ta ce, ba komai. Ya ce, ko da yake gaya muku kuma yanzu Allah ya ban labari. Haka ya gaya mata, ce ko da yake gaya muku kuma yanzu Allah ya ban labari. Ta ce, to kaji yadda aka, wallahi naga ka tashi ka fita ne, shine na dauka cewa gashi sai na bika, sai kuma na kaji ka shiga makabarta da sauransu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya zungure ta ya ce, kina tsammani zan haince ki ne? Allah da manzon sa ya haince ki? Ya ce, a mala'ikar Jibril ne ya zo min, yamin rada ta window inda ba za ki iya ji ba, ni ma dai masa magana ta yadda ba ki iya ji ba, a lokacin kin cire kayanki shi sa ba zai iya shigowa. Saboda haka ya ce min, Allah ya umarci yanda na tashi yanzu nan in tafi na je makabarta ne na nema a cikin makabartar gafara, ci abin da ya kai ni kenan. Sallallahu alaihi wasallam, tsakar dare ma shi aikin al'umma sai yake, ba nasa bukatar ce ta kai shi makabarta ba, me ya tafi ya je nema al'umma sa da suka mutu gafara. Saboda haka ya je yi wannan aikin ya dawo. To malli shadi shine ya je ya shiga makabartar na Aisha ma ta bi shi kuma bai hana ta ba. Hadisi na uku wanda ya fi fitowa fili shine hadisin da muka kawo satin da ya gabata. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta makabarta, sai ya ga wata mata a tsugune a gindin kabarin ɗinta tana kuka. Ba haka bane? A ina ya ganta? A cikin makabarta a kusa da kabarin ɗinta tana kuka. Annabi ya mata magana ta bashi amsa, dan mun karanta abin da aka faɗa wancan karan ko? To abin mahallin shi shine inda a ce bai halatta mata su shiga makabarta dan ziyara ba, da babu yadda zai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wannan matar. Haka ne? Zai bata? Ba zai bata ba. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Kaida ce usuliya. Hadhihi qaida muttarida. Baya halatta jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah bai hana ta ba. To sai malami suka ce babu laifi mace ta je makabarta. Sai Albani ya kara a gaba sai ya ce, amma abin da aka hana su shine yawan ziyarta. Me yasa? Akwai lafazin da ya tabbata Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, la'anallahu zawwaratul qubur. An fahimta wancan lafazi da na kawo na farko ya me nace shi? La'anallahu za'iratul qubur. Aka ce za'iratul qubur kawai shine mujarradin macin da take zuwa ziyartar makabarta, amma an nace zawwaratul qubur shine Allah ya tsere matan da suke yawan zuwa makabarta ziyara. An gane bambancin wannan zawaratul qabr siga ce ta mubalaga, masu yawan zuwa su aka hana, amma a shekara ta je sau daya ko ta je sau biyu ko ta je sau uku wannan ba matsala. Ina fata an fahimta. Saboda haka babu laifi mace idan mijinta ya rasu a shekara ta je abinda makabarta ta ziyarci mijinta ta mai addu'a, babu laifi. Babu laifi haka ta shiga makabarta ta ƴan uwanta mata abinda ƴan uwanta musulmi addu'a ta fito ita ma, kamar yadda yake halaki ne a wajen namiji. Babu laifi insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Saboda haka dai abinda addini ya mata shine bin mamaci, amma ziyarta ba wannan ba ahana ba, balle kaga ahana su ziyarta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina gani sai mu dakata anan saboda lokaci insha Allah ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. 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 Gaskiya ne. Abin da yake cewa shine idan an zo cewa da mamaci akwai wanda suke tashi su yi, ko me hukuncin wannan? Wannan da akwai shi a farkon shari'a. Idan an zo cewa da mamaci da Annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi yakan tashi ko da ma ba musulmi bane. Sai Annabi ya tashi umarci wanda suke tare da shi su tashi su yi. Daga baya kuma sai aka sauke wannan hukunci. Sai kasance ko da musulmi ne ma ba buƙatar tashi. Saboda haka da an yi amma yanzu ba sai an yi ba. Saboda haka idan ka ga suna yi yanzu hukunci ne da an riga an yi naskhin sa. An shafe shi yanzu babu shi insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. Na'am.
Dangane da wasiya kamar al'adar mutane.
Na'am.